Noma tushen arziki.
Noma tushen arziki. Noma
da jama'a, assalamu alaikum. Barkanmu da warhaka. Barkanmu da sake saduwa a shirin Noma tushen arziki, wanda ni Muhammad Hafiz Baban lake gabatarwa.
Wanda baya shine ta da mu, sandane na arzikin mu shine uwa uwa.
Kamar yadda watakila wasu daga cikin masu sauraron mu suka ji a makon da ya gabata, mun fara kawo muku tattaunawar da wakilinmu Hassan Maina Kaina ya mana da shugaban gamayyar kungiyoyin manoma ta Najeriya, Dr. Faruku Rabi'u Mudi, shugaban kungiyar makiyaya ta Najeriya, Khalil Muhammad Bello, kan matsalar karanci ko tsadar abinci da kullum sai ƙara karuwa take yi, duk da irin tallafin da gwamnatin kasar ke baiwa manoma da makiyaya. Ga dai ci gaban tattaunawar tasu da Hassan.
Dr. Faruk, yanzu bari mu dawo kan ainihin jikon da muke magana akan sa. Idan za mu ɗauki misali matsala ɗaya ko biyu, menene matsalan da ya sa abincin nan ne yanzu ko a nan Abuja nan da muke? Za ka ga ba lalle ba ne mutane su ci abinci sau uku. Abin mamaki kuma shi ne abincin nan gashi kuma ana noma shi, kuma a iya cewa da mata yi albarka an samu kayan gona da sauransu. Amma kuma ba kowa ke da daman sayan abincin mace ba.
Kun a gaskiya kasan nan muna noma, iya noma fiye da yanda ba ka tsammani. Kusan mu Najeriya mu ne ma kusan ƙarfin shida sashen a West Africa. Kuma idan ka ɗauka lokacin da muke girbi a lokacin kaka, za ka ga abinci ya karye gaba ɗaya. Amma sanin yanzu kowa ya dawo cikin wannan sana'ar tamu, ba ta ɓangaren noman ba amma ta ɓangaren kiyan aiki. Saboda haka idan lokacin da yake kaka lokacin da kowa zai iya abin nan, to gwamnati ta ita ga cin al'amarin aku. Manomi idan ya yi girbi komai nasa ya ƙare, dole ne ya sai da kayan a kowane yanayi kuɗin yake domin ya yi waɗansu abubuwan buƙatunsu na auren yara, biyan bashi da sauransu. To yanzu sai kowa daidai da bankuna, yanzu mun sani siyan kayan abinci suke suna ajiya ba sa ba da bashi ma yanzu. To wannan ɓoye kayan shi ne za ka ga yanzu kakar ba ta tsayi, duk inda aka yi sati ɗaya sati biyu duk abin da aka girbe, wanda da kaka tana yin wata uku kaya yana ara, amma yanzu a satin farko yake ƙarewa. Gaskiya ina iya gaya ma cewa wannan shiri ne wanda mu mun sani abubuwan nan su yi ake ana uya ba don babu ba ne, domin akwai kuɗi da yawa a hannun bankuna da suke siya. Bankuna ma kansu sun shiga siyan kayan abinci, sai su shiga ta wata cibiyar ba bankin da rashin ba, amma akwai wanda suke ba su ajiya. To yanzu abin da ke faruwa wanda mu mun san da wannan babu inda ba mu da mutanenmu daga sama har ƙasa, mun san abubuwan da ke faruwa. Bayan da za mu iya tallafa manoman nan da bashin da za su iya dinga ajiye abinsu suna fitar da shi a hankali har ya gaji a shekara inda zai dinga fitowa a hankali, farashi ya zama baya tashin goron zabi da ake tsammani har wasu kakar ta sake zuwa ta same shi. Yanzu abin da ke faruwa ce.
Wadannan kadin mawa Bello, idan ni kaina zan iya tunawa shekaru biyu zuwa uku da ya wuce a nan Abuja akwai wani wurin sayar da naman kaji wanda ya yi suna kwarai, kuma duk yan birni sun san wani wurin ana zuwa ana cin naman kaza. Yan rabin kaza a lokacin da naira 100 muke sayar rabin kaza a wurin, daga baya ta koma naira 1,200. Yanzu ina jin ana maganar kusan naira 5,000 ne rabin. Akwai ɗinan da muke sayar naira 20-30 ko ɗazu ma su yi kwaya sai naira 200 ma. Sai ya haka ya kai ku alaƙa ina dabbobin da suke ne babu su ne ko kuma kudinmu ana sayan kajin ana koyi ne.
A kullum kuna faɗi akwai gazawa ta fiskar tunaninmu, hange hankali da tunani. Naman nan kullum ba a taɓa ganin ana ruwan gujima ko ana ruwan raguna ko ana ruwan kaji ba. Kiwon su ake, to amma kuma muna amfani da su wajen layya tunan din, amma ba mu da tunna so mu ci nama kullum, amma ba mu tunani yadda za a tattara yadda naman zai samu.
Bari ne ma ƙari. Na farko dai sai su kaji da yake faɗa da kayan abinci da ya tsadan nan ake sarrafa yin abincin su. To kuma kayan abincin kamar yadda muka faɗa ya yi tsada, ko dai lokacin an yi hodin ɗin shi an ɓoye, ko kuma abin nan masaran nan can da ne kaji da a yanda suke siya yanzu abin ya haure ba ma kowa ke iya siyan ba. Duka irin wannan abubuwan dita yanzu kuɗin dutar da za ka siya na alkama a yanzu wanda za su haɗa wajen yin abincin kaji ko abincin dabbobi ya fi kuɗin alkama ba a da.
idan aka tunkuli an sannan wuri guda da aka yi tambayan nan da aka ba komai ba ne illa an yi calculating ɓangaro da fannin kiwo. Matuƙar ana so nama ya wadata komai ya wadata to ai da canting ai dajikan kiwo ne ga su nan akwai gravy reserve akwai burkali burkali nan fa abu ne da Allah ya yi shi ko kuma makiyaya suka yi shi wanda saniya ta ma su kan ajan kwakwalwa dabba ma ina mamaki yadda dabba take neman ta zanci ɗan adam tunani. Dabban nan an gaya mata duk da cewa tana son ta ci ciyawa kar ki shiga ciyawa sannan ma ba gonaki ba ki bi hanyar nan sai kin je guri ka za ki kiwo ki bi hanyar nan sai kin je guri ka za ki sha ruwa ki dawo. Yau hanyar aka dode da za ka bi ka je ka yi kiwon ka sha ruwa kuma ba ka canza hanya sai ka ga babu. To don ne ɗan adam da ya kamata shi ya kamata ya fita dabba tunani zai zo ya haɗa hankalinsa da kiwo ya cinye. To matuƙar ana so a samu wadatar nama irin na da to sai an da amne da ɗan jaki zuciya makiyaya a sama musu inda dabbobin su za su yi kiwo tunda dama akwai su ba babu su ba ba ƙasa suka niƙe ba ba sama suka tashi ba filayen noma kiwon nan an san akwai su guraren burtalolin nan an san akwai su shi yasa muke ganin wannan ma'aikata da gwamnatin tarayya ta kafa da jihohi suke kafa makamantanta yanzu yau da ta kafa Borno ta kafa sauran jihohin Arewa muna so su yi to wallahi Arewa za ta yi nadama. Za ta zubar da hawayen jini idan ta take muddin sarrafa noma da mu da mu rike noma da kyau tun dare da mana ba.
Dr. Faruk, bari in baka misali a satin da yake din nan akwai wata kasuwar ƙauye nan wajen garin Abuja. Ni nake ganin baki sun zo daga wurare ba mutanen wannan yankin bane suna tsaye masara sosai da fiddawa da waken soya ana loda musu a cikin manyan motoci ana zuwa da su wani bangare na kasar nan kamar misali irin wannan za a iya cewa yana ɗaya daga cikin abubuwan da suke shafar ƙarfin abincin nan.
Abin da na gaya ma kenan a cikin daga farko idan ka zo yanzu aka ce za a ɗanne warehouses na irin waɗannan kamfanoni da mutane da sauransu wallahi sai an siya mu abincin da a nan wurin in ma zubar da abinci za a zaɓi ba. To haka ba mu san ya ake yi ina suke kai abincin nan da sauransu. To haka muna yin noma cikakken noma amma ba mu da kuɗin da mu manoma za mu riƙe abin da muka noma a hannunmu kamar yadda yake a da. To saboda haka sai mun bibiya waɗansu abubuwa to wannan dalili ya sa dole mu saki abin dole ka ga baƙi sun shigo. Sai su yi dole masu kuɗi kowa yanzu babu abin da za ta ɗauka ta ajiye zan ba ka misali bara a waken tsaya sun ɗan kai ɗin sa yana naira 18,000 a bibin gida amma a cikin wata ɗaya da rabi kwana domin ba mun fara sa arba'in ba kwana a 35-38 sai da waken tsaya ya koma naira 60,000 daga 18,000 to yanzu kowa ya gane wannan cewar nama dai na sana'a.
Masu sauraro a nan za mu da tsaya a cikin wannan shirin namu idan Allah ya kai mu makon gobe za mu kawo muku ci gaban tattaunawar yanzu a madadin bakin namu da wakilin Hassan Maina Kaina sai kuma Fiona Nanduduwa Mai da ta daidaita mana sauti da bada umarni ni Muhammad Hafiz Baballe ke sallama da ku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Sai wani makon idan Allah ya kai mu.
Ku zo